Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Hukumar da ke sa ido akan fice da shigen jiragen ruwa a tashoshin Ukraine ta ba da izinin fitar da ƙarin jiragen ruwa biyar, yayin da kasar Russia ta fara kai hari a jiya Asabar akan wasu muhimman birane guda biyu a gabashin Ukraine. A yau Lahadi kuma wasu jirage hudu za su fice da kusan 162 na kayayyakin abinci. A cewar ma'aikatan sojin Ukraine da jami'an yankin, dakarun Rasha sun kai hari na jiya Asabar ne akan biranen Bakhmut da Avdiivka masu muhimmanci a yankin Donetsk da ke gabashin Ukraine. An kashe fararen hula guda biyar da suka hada da mutum guda a Avdiivka da kuma wasu 14 da suka jikata a barin wutar da Rasha ta yi a yankin Donetsk, inji gwamnan yankin Pavlo Karilenko ya rubuta a shafinsa na Telegram a jiya Asabar. Sojojin Rasha da kungiyoyi masu biyayya ga Moscow su ne ke rike da kashi 60 cikin 100 na lardin. Hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a zirin Gaza a jiya Asabar ya ruguza gidaje a Gaza, sa'annan kuma rokoki da Falasɗinawa suka harba a kudancin Isra'ila ya ci gaba da yin ta'adi a rana ta biyu, lamarin da ke ƙara nuna fargabar sake barkewar rikici a yankin Gabas ta Tsakiya. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce kawo yanzu mutane 24 ne aka kashe a gabar tekun, ciki har da yara 6. Fadan ya kaure ne yayin da Isra'ila ta kashe wani babban kwamandan kungiyar mayakan jihadin Falasɗinawa a wani hali da ta kai a ranar Juma'a, wanda Isra'ilan ta ce harin wani mataki ne na dakile kai hari. Ya zuwa yanzu Hamas da ke zama babbar kungiyar 'yan gwagwarmaya da ke mulkin Gaza da alama ta ci gaba da kasancewa a gefen rikicin tare da kiyaye ƙarfinta. Isra'ila da Hamas sun gabza yaƙi shekara guda kenan da ta gabata, ɗaya daga cikin manyan tashe-tashen hankula guda hudu da kuma wasu ƙananan faɗace-faɗace a cikin shekaru 15 da suka wuce, wanda ya sanadiyar mutuwar Falasɗinawa mazauna yankin da ke fama da talauci. Koda Hamas ta ci gaba da ficewa daga yakin, zai danganta ne da irin hukuncin da Isra'ila ta yanke a Gaza, yayin da ake ci gaba da harba makaman roka babu ƙaƙƙautawa. Ministocin harkokin wajen ƙasashen kudu maso gabashin Asiya na kungiyar ASEAN sun kammala taron koli na shekara-shekara a jiya Asabar, tare da yin kira ga samar da zaman lafiya a tekun kudancin China da gargaɗi ga gwamnatin sojan Myanmar da kuma shirin bunƙasa tattalin arziki da annobar COVID-19 ta kasara. Prak Sokhon, ministan harkokin wajen Cambodia kuma mai masaukin bakin taron kolin na bana, ya yi tsokaci a cikin tantance tarukan da aka shafe tsawon mako guda ana yi, yana mai bayyana tarukan a matsayin na gaskiya da adalci da zazzafar tattaunawa kuma sun ƙayatar. Wannan wani lokaci ne mai muhimmanci na rashin tabbas ga yankin da ma duniya baki ɗaya, kamar yadda ya faɗa a wani taron manema labarai na safiyar jiya Asabar. Lokacin da ya koka, ya ce lamarin ba shi da sauki, kana babu wani mahaluki da zai iya magance matsalolin Myanmar. Amma duk da haka, mambobin kungiyar ASEAN sun shawo kan wasu bambance-bambance da suke da shi a tsakaninsu da kuma samun goyon bayan mafi yawan abokan tattaunawarsu, ciki har da Amurka da Japan da Australia, inda suka fitar da sanarwar bayan taro mai shafuka 29 da ke kunshe da batutuwa da dama da suka sanya batun mulkin kama-karya na sojan Myanmar a ciki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, a jiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce bai kamata China ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin hadari ba, bayan da Beijing ta ce ta yanke hulɗa da Washington akan batutuwan a zaman martani ga ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a Taiwan. Blinken ya sanar da haka ne a wani taron manema labarai ta intanet da takwaransa na Philippines a Manila, bayan ya gana da sabon shugaban kasar Ferdinand Marcos Jr.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa
akai miki dole.
Kasuwa a kasuwa.
Zaka ina kasuwar danyen kaya da ake kira Gamborun Market inda ake siyar da sayarwa na danyen kaya da wasu ababen kayan marmari wanda yawancin yan kasuwa suka kuka gaban tsadan man gas da suka ce yana kama su tanai wajen harkokin kasuwancin su musamman mai da kayan danye da kuma ababen marmari ya tashin goren zafi wanda ya soma da wannan malami da ya soma gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Baban Altine wanda aka fi sani na da shi, ni ne vice chairman na masu sai da lemu na birnin Maiduguri da kewaye.
Ko za ka ga min yadda kason kuke halin yanzu?
Eh alhamdulillah, yanzu wani lokaci ne wanda dama irin wannan lokacin yakan zuwa kaya yake dan wahala saboda yanayin can ba da ba ruwa a can. Shi wannan lemu idan ana karancin ruwan sama a can Benue to nan za a dinga samun karancin lemu, dole zai tsada. Shine dalilin da yasa yanzu ka zo nan ka gaba ba kaya.
Tun daga Benue kuke kawo wannan kaya nan, kaman kuna fuskantar wasu kalubale a hanya haka nan?
Gaskiya yanzu dai mu ba mu da wani kalubale sai dai mu ce alhamdulillah. Kayan mu idan ya taso daga Benue zuwa nan, babban matsalan da muke da shi ko yanzu tsadan kudin mota, kuma gas shine ya kawo wannan matsala, amma in ba da shi ba wani matsala insha Allah. Alhamdulillah.
Ga wani malami a nan kuma mai saida irin wannan kaya. Ya suna malamin?
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Malam Gambo Muhammad Saminu.
Kamar ya kaso yake gudana?
Alhamdulillah, wannan lokaci ne da jama'a akasari suke bukatan kaya na marmari, saboda haka a wannan lokaci akan samu ƙarin neman wannan kaya a wannan lokaci. Jama'a suna bukatansa sosai, sai dai yana dan karanci yanzu sakamakon matsalolin tsadar mota da ake fama da shi. Farashi ya dan tashi, saboda haka farashi yakan dan canja akan da yanzu.
Ganin cewa kuna kan saro wannan kayan ne a waje haka, kuma ku shigo da shi Maiduguri, kaman kuna samun kayan nan da dama ne ko kuma ya ragu?
Alhamdulillah, kaman a yanzu kasancewan dan karancin ruwa da ake samu a can Benue din, kayan ya dan ragu yawan sa da kuma tsadar mota kamar yadda na gaya ma.
Daga jihar Benue kade kuke kawo ko akwai wata jiha daban?
Duk lemun da ka gani daga jihar Benue yake zuwa, ba ka ko ina daga Benue ne yake kawo.
Okay, to ga ɗaya daga cikin malamai da ke kawo wannan kaya na marmari, ya suna malam
Abba Sale.
Mala Abba Sale, ganin cewa na ganka wannan kasuwa kuma kuna da cikin masu hada-hada a wannan kasuwa, ya sha'anin kasuwa yake yanzu?
Kasuwa dai abin da yadda suke abin da dai yanzu dai mu yake damunmu a cikin lamarin nan gaba daya tsadan mai din nan ne. Da muna biya kaya kudin mota bai wuce 1700 ba, yanzu kusan 950 ake biya, kuma kaya ba a samu shi kamar yadda ake.
Tsadan mai ya sa ya shafi wannan kayan naku?
Wannan kayan namu sosai ma.
Wajen kawo shi
an samu kusan karin kudin mota kusan 1300.
Amma duk da haka kuna wannan kawo?
Muna kawowa duk da haka, da mu kawo din mu sai mu samu wani abu jama'a al'umma ma su samu.
Sunana Muhammadu Kakaru, mai lemo PR. Dangane da wannan lemo nan da muke samu kamar shekara 1 2 kuma na dan cin karo da jarabawa daga Allah malicin mu, to a alhali yanzu gaskiya muna bukatan addu'a a wajen duk wani al'umma dan adam na mu samu saukin al'amari. Idan aka samu ruwan saman nan lemo dai sauki, nan ma dai sauki, da sauka bayin Allah kowa da jadin wannan lamari. Gashi mu wannan jarabawa na baki mu na hawa gaskiya zuwa shi da muka dauka mota 1150 tsadan ta 500, yanzu muna dauka mota 1150 miliyan 1, amma sakayin da Allah ba wai ana samun karin farashin a wajen mu da muke sayarwa ko masu sowa su kawo mu sayar musu, ba laifin su bane, ba laifin bane, ba kuma laifin ɗan mulibero da yake zuwa kasa kayan shi bane, abu ne da zo daga Allah.
Alhamdulillah, ni na Alhaji Musa Babakar. To kasuwa alhamdulillah, sai dai abin da muke duba yanwa mu dinga tosa yanwa mu fanni kasance yanzu ya wuce haka, domin abin da yasa kullum farashin na karuwa yake, kuma karuwa farashin da ake yanzu ba ma laifi taraka bane akan farashin mota gas wannan. Abinda aka kara gas wannan, dole kai zaka je ka siya ka wani a duniyan ka, zaka zo da shi anan zaka sayarwa yan uwanka talaka abinda zaku neman ku ci. Amma in ka lissafa kayan da zaka siya tun a sauki, ka zo akan farashin gas din ya haura, kai da kanka zaka saka, kana gani zaka sayarwa dan uwanka da na kasa da kai, yaje ya yaje samu wani abu zaka tosaya masa kai kuma tosayan da zaka yin nan kai da can zaka dauki ma in ka lissafa wani abu a cikin lamarin ka naira 2 3 da zaka samu na cefanin ka to wallahi kai da zaka saya din ka zo ka sai da dan wankan da zaka sai sadan da ya sai a wajen karshe ma na gaba da ji haka zan tsira sadaka
sulana gambo ibrahim alhaji gambo ibrahim
alhaji gambo ibrahim ganin cewa kuna wannan kasuwa da jima anan kasuwan danyen kaya na kwastam kenan kamar ya wannan kasuwa nake gudana
to wannan kasuwa mun tsinci kanmu a yanayin tsadar rayuwa da yanayin kaya yanayin kayan nan yanzu ya zammana yana wahala da yanayin kuma bacin wahalar shi kuma mai gas ya zo yayi tsada ina muka zuci halin gashi ma a yanayin tafiyan da muke mu kayan bamu da shi tunda neman shi ya zama wahala ya zama aiki da kudin ka ma kana nema ba za ka samu kuma mun samu ma kawo shi ya zama wahala moto yayi tsada zaka dau moto $1,000,000 to $1,050,000 kudin kawo kaya kenan
da can kamar nan kuke kawo
to da can muna daukan moto $500,000 $600,000 haka muke dau tsadan shi kenan $600,000 yanzu kuma yazo ya juya ya koma $1,000,000
salama Abdullahi Ibrahim nake
ya sha din kasuwa yake
alhamdulillah mun samu canjin rayuwa duba da matsalan mai mun samu karin kudin mota da kuma can wurin sayowa ma mun samu canje-canje da dama to kaga yanzu kwallo daya wannan grade 1 din gashi har tana kaiwa $750,000 grade 2 din tana kai $30,000-$35,000 grade 4 din ai 3 tana kaiwa naira $250,000-$230,000 sai na karshe grade 4 din shine ba ya wuce $150,000-$170,000 duba da yanayin da muka samu canji a kyawo kuma wannan daga kyawo aka dauko ta kaganta yanzu wannan da ake saukewa an dau barara kama ne ta $130,000 da ran yadda muka ba da $250 kudin mota akan kudin dokon kawowa nan kowane kwallo ɗaya nan ya saukan mana kusan naira $700 ba kadan a shine zamu dan sa abu kadan mu ma dan mu samu abin da zamu sayi hatsin kishi
to kamar akwai kalubale da ku fuskanta a wannan kasuwancin nagu
to kalubale din sai dai kawai shine na matsalan yanayin yanda muke samu sufuri yayi tsada akan hanya sufuri yayi tsada za ka ga mota in ta taho banda kudin da ta dauko ta ka rike wani abu ne sai saboda na kan hanya
sunana Alhaji Musa ina da magani cewa mun ne na fatakin da suke kawo kankana
kankana ko
duk wanda ke kawo tamilo
ganin cewa kai ne shugaban masu kawo wannan kaya sha'anin wannan kasuwa yake
sha'anin wannan kasuwa alhamdulillahi muna zaman ta lafiya amma kalubale muke gano bana saboda canjin yanayin gas yake wancin kaya ne muke kawo shi a manyan mota to da wannan motoci muna daukowa a Jigawa muna kawo a Gaidan wani lokaci idan babu muna tsallakawa muna kawo a Kebbi muna kara Kebbi state to bara a cikin ikon Allah dai a Gaidan da abin da muke biyan babban mota suna kawo mana kaya na kan naira $180,000 wani lokaci $200,000 to bana da muka samu matsalan yanayin rayuwa na tsadan gas muna daukowa naira $250,000-$270,000 in aka ce a farko ne su direbobin su ma suka dauko suka buga lissafi suka ba samu wani abu ba in sun sake da in za su kuma sai ka kara kuɗi inda kana so su dauko to yanzu dai farkon dai gashi dai muna dauka $270,000-$250,000 to amma ba mu san abin da Allah zai ba muna fata dai ka mana sauki Allah ya ka mana sauki kuma ya daure haka falillahi alhamdu amma kuma aka samu akasi zai iya karuwa idan ya zo nan wajen ya sauka wani lokaci yana sauka mana ma yana kaiwa lambu wanda mu ma hannun mu 600 wani lokaci 620 to lambu ta yana sauka mana $300,000-$280,000 to idan muka zo muka zauna muka zuda mu da yaran mu din dai wanci muna tarayya akan naira 50 wani lokaci in kayan ya zo da kalubale ko mota ya lalace a hanya tunda abu ne wanda zaka je ka sayo zaka cire damage zaka cire wanda kwata mata ma ba zai shawo ba to in ka zo ka buga din wani lokaci ma shi ma zai kai ka 650 to kai kuma zaka sai da shi akan naira 700 to dalilin da irin kalubalen da muke samu da yake wani abu ne danyen kaya ana dauko shi a daji wani kuma za a fito da shi a kashi cikin gari to idan aka mana shi cikin gari wanda ya dauko a daji nan zai sa a mota ne zai kawo in ya kawo kai ma ka zaka saki sa shi a mota tunanin cewa wannan abin ba anan muke saya ba kawowa muke to wallahi yanzu alun kalubalen da muke fuskanta muna sayan kayan nan a jere muna saya a kwandiga a gona ma muna zuwa muna saya $500 a gona ma zaka je wajen gona ka shiga har gona ka saya naira $500 naira $550
Muhammad Zangina
to gashi kai mai saran wannan kankana ne ko kana saran kayan nan yide a takace kuma kana zuwa ka saida a waje ya sha'anin kasuwa yake
to sha'anin kasuwa sai dai mu ce alhamdulillah yanayin yadda ta samu haka ake yin ta sakamakon shi kaya wani lokacin yakan zo muku a farashi mai sauki, wani lokacin kuma yakan hau farashin sa ya wuce yanda ake tunani sakamakon yanayin canjin yanayi da aka samu na al'amuran yau da kullum.
Ga wani malami na gaba kuma, ya sunan malami, sunan Bashir Usman. Muhammad Bashir, ga ganin cewa kana wannan kasuwa, kamar ya kasuwa yake.
Eh, kasuwa yanda bayan da kasuwa ba ta kamawa saboda balantana yanzu yanda kayayyakin nan idan aka ce kayan tsada ma ba daga masu kaya bane saboda ga yanayin taki da ake siya, ake sayan taki a sai magani dole kaya zai hau.
To ganin cewa ku masu saran wannan kayan yanda kuke sara yanzu ya soko ko kuma ya karu.
Eh, yanayin yanda mutum ya siyo kayan sa a jeji zai zo idan ya samu dan sauki zai sake kai maka samu da sauki, idan ya siyo tsada daga jeji shi ma haka zai siyar.
Wannan shiri na kasuwa akan miki dole kenan da sashin Harsan Murya Amurka ke shiryawa kowane mako ne Haruna Daudu da gabatar da wannan shiri daga birnin Shehu. Mu huta lafiya sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Masu sauraro, sannun mu da warhaka, sannun mu da sake saduwa a shirin nasiha na ranar Lahadi. Ina mai suna Reverend Sunday Kongo, ina aiki da Darikan Ekwa a sashin addu'a. Litafi mai sarki Shikeru ya ta Yohana sura 1 aya ta 7 ta tabbatar mana da cewa Yesu yana zuwa cikin gajimarai. Yesu zai zo tabbas, babu shakka, babu makawa, domin ya dauke mu zuwa cikin mulkinsa mu zauna tare da shi na har abada abadin. Allah sarki ne, babu kazanta a cikinsa, babu kuma wani abu mara tsafta, mara sarki da zai gaji rai na har abada tare da Allah a cikin mulkinsa. Domin haka mu zama da tsafta, mu zama da sarki, domin Allah sarki ne. Mu kuma zama masu kauna. Yesu ya ce idan kuna kaunata za ku yi biyayya da maganata. Mu zama masu kaunar Allah ta wajen biyayya da maganansa. Litafin mai sarki ya ba mu kaidodi da dokoki na abubuwan da ya kamata mu yi da abubuwan da bai kamata mu yi ba, amma sai mu na masu bi muna bukata mu kaunashi Allah ta wajen yin biyayya da maganansa da abin da yake so mu yi a cikin rayuwa. Idan Yesu ya zo zai dauki masu biyayya da shi da kuma maganansa ne. Abu na biyar shine mu zauna a kan shiri. Masu yin magana sun ce wanda ya bar shiri, shiri ta bar shi. Yesu zai zo a sa'an da ba mu zata ba, don haka muna bukata mu zauna a fadake, mu zauna a shirye, mu zauna da tunanin cewa Yesu yana zuwa. Kada kuma mu yadda wani abu ko da wasa ya hana mu tafiya tare da Yesu Almasihu, domin lalle ne ranan mu masu bi za mu shiga da farin ciki, domin za mu tafi tare da Yesu, mu zauna tare da shi, mu yi mulki tare da shi na har abada abadin. Kada mu yadda zuwan Yesu Almasihu nan tuhume mu, mu zauna a fadake. Na gode da sauraro, Allah ya sa albarka.
Madalla. Yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar SB, wato eczema a turanci, wanda ke ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar fata, da ke da saurin yaduwa, wanda kuma a wasu lokutan ke canza kalar fata. Shirin namu na yau ya leƙa muradi a jamhuriyar Niger, inda abokin aiki na Mansur Sani ya jiyo mana daga bakin mutane game da abin da suka sani kan cutar SB.
Sunana Hanifa, a unguwar Maradawa, dan Rimi, jamhuriyar Niger. Ezi ana daukar shi ga sosan wanka, kuma yata ta yi shi, mai gida na ya yi shi. Maganin shi farar wuta, bakin mai wanda ba ya da gauraye, da man birki wanda ba ya da gauraye, da harwaci ana samun shi yanzu ga damana cikin gona. Wannan dai farar wuta ita ta yi magani. Insha mana Allahu. Shi dai ita iyata gababanta ta dauka ga sosan wanka ta dauke shi. ana daukar shiga soso ciwon shi iji ne akwai mai sa jikin mutun yayi dissa akwai mai sa sai dai ta kwalewa jiki na okewa kamar kana mai kuma akwai wanda za a hito maka baki yana maka kaikai kashi gida uku ne shi na sani inda da muka yi wannan insha Allah Allahumma samu magani ya warke
sunana Amina ungo gawo ni ke jahan maradi na san kiziga ne na hito mutane ga jiki daya ga hosta ga wuya na ta tsayin kiziga barai ko shi ba ciwo yake maka ba ga nan dai yana bata ma fata jiki sai dai ka nemi magani ka shawa akwai na Hausa tana dai ni maganin Hausa ya mani kwaro wuta shi na shawa ina shawa shi ko ina sha shi a hankali har ya bace a ba a gade shi amma dai ana daukar shi ga soso ana dashin shi har ga sai jiki amma an ne kiziga kana yawan sai jiki to kana iya dauka kuma kana daukar shi ga susan wanka
sunana Bauko Miniya na karshe bagalla ni na san kiziki fuska aka ce ake cin shi ko kaji ba yadda aka ce an ci kutun da ya ga mai kiziki yake daga can maka faru shi dai kiziki hitowa yake ga fuskan mutum daga gaban mutum yana hitowa gura gura yana kai kai zama mai yawa har ma an kai wani yayi wanka da susan shi kai ma sai ka duke shi abin da ke kawo shi wadansu kazama ta ci wani ba ya san wanka kuma kaji nake maka wani ne ya duke susan wani yayi wanka da shi daga nan yake hitowa sai shi ne tambaran bada ga fuska daga gaban shi ko ina sai ne tambaran bada
su ma masu maganin gargajiya na da masaniya akan cutukan da suka shafi fata ciki har da kizbi
Hanuza Ado wanda aka sani da washewa mai maganin gargajiya ana maradi to kizbi dai wani ciwo ne wanda yake faruwa kamar yadda ka san da sauran cutuka na faruwa haka bakatatan wanda shi ciwo ne wanda ba a cewa na gado kuma ba a cewa aljani ne amma kamar na iska yake kuma kamar na gado yake yana samuwa ne yanda kaga tandirmi na samuwa yana samuwa ne kamar yadda kaga ainihin kazuwa na samuwa yana samuwa ne kamar yadda kaga ainihin ketara na samuwa da sauran cutuka wajen dubu daya wanda na sani suna samuwa haka ba tare da hadari bane ya kawo su ko wani bugun mutum ko wani tuntube ko wani accident na mota suna samuwa ne haka bakatatan kenan shi kirji sai da mutum ya waye gari ya gan shi kirji amma akwai su ɗan mutane masu jawo shi kamar masu darzar jikin su masu wanka hudu cikin wani da ko da sosan wanka wanda bai dace ayi wankar shi ba to yana jawo kirji to kuma akwai wasu mutane muna a san da muka yi a gargajiyance wanda suke jawo kirji ta hanyar shahe-shahen su sai sun koma jajjaye har abin yayi yawa har su koma masu kirji yawan amfani da shafa wasu mayuka yawan wani goge-goge na sai fari ya koma baki yawan wasu shahe-shahe na sai ja ya kara komawa jajjawar dai yana kawo ciwon kirji nan da muke gane kirji ne sai ka ga wurin yayi kamar yanda makero ke yi ga kai to amma ya dan hi makero fadi kadan kuma yana tahe yana barin masara-masara jajjaje ga jikin mutum wanda da can an san mutum ba da wannan to ta wannan fanni an aka diba sai mu diba mu gani sai mu gano saboda yau da gobe da kawo mu dan adam da kuma karatun galgajiya da muke sai mu gane wannan ciwo ne na kirji ya samu wannan bawan Allah wanda aka kawo
ya za a kamanta kirji da sauran cututtuka na basa fata
ana kamanta kirji da sauran cututtuka na basa fata daga mutum ya koma ga ya baki aka san shi amma yanzu ya koma wani jajjaja kamar ka gan shi ya koma wani jajjaja masara-masara nan baki nan masara-masara nan baki na fata shi tana canza to daga nan ne ake ganiya kuma yana sakin wuri mai dan hadi to amma in yayi yawa kwarai to sai kam sai ya koma ja a gargajiyance in mutum ya zo in kamar muna san mu dan bashi dan karamin taimako wanda zai je fara to akwai wani abu yana nan ana ce mai fara wuta to sai mu ce je ne ne shi sai ya gama da wasu dan abubuwa waɗanda duk dai wasu sun sani ka gane mahiya saboda shi ba da wai magani sai mu ce je yana dan dama shi da wasu abubuwa haka yana shawa ga jiki to sai ya ga ya samu sauki ta hanyar wannan ice wanda ake ce mu fara wuta
kana da wasu shawarwari ga waɗanda suka ji fatar su ta canza wani kamanni ta su je likita ko su nemi masu magani amma idan su nemi magani sai a aiki da shi
dama mutum ai hasashe ba ya magani sai wurin wanda suka san shi kenan ya kamata a ce duk in zaka yi wani abu kaka yi shi da kai kenan a je ainihin wurin masana tun daga gargajiya zuwa likita sai a nemi maganin gaskiya nan ka a karga amfani da je nemi wannan magani dai yana wurin likitoci waɗanda suka san sirrin abin
Dr. Aminu Larabu masanin kiwon lafiya ne a asibitin Reference na jihar Maradi yayi karin bayani kan cutar da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa cin karo da cutar da kuma hanyoyin magance ta
ni likita ne na bangaren cutukan na fata shine muke kula da su ina can garin Maradi wajen babban likitan sabon nan da aka ce ma hospital de reference wajen fata da akwai cutuka da yawa amma yau da zancen da zamu yi wanda yake kula da abun nan da kesgi shine zamu muku bayani kadan bisan shi. Kesgi dai cuta ne da ke hito ma mutum a bisa hwata ne yake hito ko ina bisa hwatan da yana hitowa, amma da yawanci yana hitowa bisa gaban mutum ko bayan shi na sama-sama, kuma bisa hannuwa da bisa kahuwa nan a huska ma yana hitowa da yawa, can ma a huska yana hitowa. Shi ne ake ce ma zona seborrheic, kamar inda akwai wasu mutane sun kuna gani inda sun kamar maski-maski yana hito musu a jikin nasu. To wajajen nan ne suke hitowa da yawa. Kesgi dai ciwo ne da akwai kwayan cuta da yake bada wannan kesgi. Cikin kwayan cutan nan akwai da yawa, akwai wanda ke suna hito bisa fata, su suna kaman makero, kaman kora da kesgin nan, dukan su kwayan cutan ne, su kaman bangare guda ne suke, kaman ake ce fami guda ne, amma izira guda ne. Amma wanda kwayan cutan da ke bada kesgin nan a bangaren likita dai a Faransanci dai zan ce wanda ake ce ma shi ne Malassezia furfur, shi ne ke bada wanda ake ce ma kesgin.
Ta yaya ake ɗaukar wannan cuta ta kesgi?
To wannan cutan kesgi, kwayan cutan da ke bada kesgi ana ce mata Malassezia furfur, da yawanci kwayan cutan ne da suna bisa fata mu duka, amma akwai lokacin da suna koma su komo cuta a jikinmu, kamar wanda ke da wasu cutuka da ake ce ma cutan sukari, wannan da ake ce ma diabetes, da wanda ake ce ma sida, wannan ba kullun da ba yake. To ko wanda bai da sida yana hito a jikin shi, tunda kwayan cutan wannan kamar bisa fatan mu akwai wanda ake ce ma keratin, sune suke ci, sune ke constitute fatan mu, don sune wannan kwayan cutan suna ci, shine yanda mutum na kama shi. Da yawanci bisa fatan mu ne yake, amma in kuna wanka da soso guda kuna ya ku kama, in kuna serviette guda kuna ya kuma ku kama, ko in kuna dara ko rigunguna tawahi guda hakan ga, in kuna kwana wurin guda duka wannan kuna ya ku sama, amma yawanci ba ku ya ku sama mutane da hakan.
Wani lokaci ake kamanta shi da kuturta, masu karin magana na Hausa suke cewa kirji yana da alama da kuturta.
To yawanci mutane in sun ga cuta na fata kai sai su ce ma mutum kuturta ne yake yi kwa, amma ba haka nan ne ba, tunda kesgi da yawanci bai kaikai, kuturta ma bai kaikai. Kenan in an ga mutum yana kaikai ka a ce mai wai kuturta ne ya same shi, don in kuturta ne kama mutum bai kaikai. To kayan mu kawo wajen maganin kesgi wannan, sai a gaya ma mutane yanda ne su ma da kansu in sun gane shi bisa fatan su za su gane kesgi ne. Da yawanci kesgi yana hitowa kaman tambo-tambo ne yake yi, tambo-tambo wannan in kun kama shi haka kaman kun jawo shi bisan shi za ku gani yana koma hori, kuma yana yi salanta ne yake yi, kadan-kadan yana hito har ya game fatan ku duka, yana ya game fatan ku duka. To kesgi ba cuta ne ba da yake da wani bai hana mutum kwana, kuma ko ya ne ya hito jikinka ba wani abu ne zai maka ba, kawai dai bai da dadi wani bi in rana ya ka sai kana jin wani jizayi bisa jikinka kaman yana kaikai kaman bai kaikai. To wannan in kana ji wannan kun ga su a jikin ku sai ku tai wajen likita. Yawancin mutane a gida sai su tai su so will a friend shi ne suke shawa a jiki, ko su tai su so wani sufura haka su shawa a jiki, to sai su sa su gani bai koma baya. Amma likita akwai magungunan da in kun sa shi sai ku ga nan sati biyu sai ku ga ya duka ya kare. Akwai magungunan nan da yawa ana saida su a pharmacy, kenan kun zo likita sai likita ya rubuta muku su. Akwai kwayoyi na sha, akwai kuma ƴan mace na shahawa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke marada a jamhuriyar Niger, ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.